sunana Khalid Abdullahi Zaria, ni mai karantarwa ne kuma marubuci ne, da zuwa yanzu na rubuta littafin 155. Babban dalilin yin wannan da kuma manufar da muke so mu cimma mafi girma ita ce nuna wa al'ummar duniya baki ɗaya cewa yankin Afirka ba jahilar nahiya ba ce. An zo an same ta akwai harsuna waɗanda suna da abubuwan da za a faɗa a cikinsu, kuma akwai jarumai wanda suka rayu a cikin wannan nahiya waɗanda in su kaɗai aka ɗauka aka ce za a rubuta ayyukan da suka aikata da irin abubuwan da suka yi na raya al'adun nahiyar, to za a iya goga da kowace nahiya ta duniya a kowane fage na ilimi ko kuma harshe ko kuma adabi. Ba na rubuta tarihin mutane don in tallata su, ina rubuta tarihin mutane ne waɗanda suka damu da rayuwar al'ummarsu a lokacin da suke a raye, ko ko suka damu da addinin al'ummarsu, ko ko suka yi wa addinin al'ummarsu aiki, ko suka yi wa al'ummarsu aiki, ko suka yi wani abun da yake al'ummar tana cin gajiyarsa ko da ba ta san su suka yi ba. Babban abin da ya ban shawara akan rayuwar marigayi Sanata Dr. Olusola Abubakar Saraki shine irin yadda ya kasance kamar akan iyakar Arewa da Kudu, sannan rayuwarsa gaba ɗaya ma a Kudu, amma tunaninsa ya fi a Arewa, sannan tausayinsa ga al'ummar Arewa wanda suke a ƙarshen Arewa ta Illele ko ta Kamba ko kuma ta Mambila tana nan fiye da soyayyarsa da mutanen suke zaune a Lagos. Sai zamanto ya yi abubuwan da mutanen Arewa ya kamata su sani, saboda su gode, saboda su kwaikwaya, saboda kuma su san cewa ana soyayya ne ba don komai ba, sai don a nuna wa mutane cewa Allah ya sa dan Adam ya so dan uwansa, musamman idan har wannan dan uwan nasa yana da wata gazawa ko kuwa wani yanayin da ya kamata a tausaya masa a kaunace shi, ba ya da son kai. Daga cikin abubuwan da ya nuna rashin son kansa shine bayanin da ya faru daidai lokacin da marigayi shugaban kasa Umar Musa Yar'Adua ya rasu, ya zama da ɗansa ne da kuma architect Muhammad Namadi Sambo aka kawo a matsayin waɗanda ɗaya daga cikinsu ya zama mataimakin shugaban kasa, amma a zaɓinsa sai zamanto a lokacin sai ya karkata wurin Namadi Sambo, duk da ya fi son ɗansa, kowa ya san babu wani mutumin da yake son wani fiye da ɗansa, amma saboda kar a ce yana da son kai sai ga yin haka zai fi nuna wa mutanen Arewa shi yana son su ne ba kansa yake so ba. Dalilin da yasa kenan na zaɓi rubuta littafin tarihin rayuwarsa, saboda mutanen da suke tunanin ba haka ko ko suke tunanin an saki turbar haka su san cewa da ana haka, kuma wanda yake hakan ba ma wanda suke zata ba, ko ko kila wanda ba su sani ba, ko ko wanda ba su san ma komai akan sa ba, ko ko ba su san abu da yawa akan sa ba. Babban abin da yasa na zaɓi mun ga yaci yan jaridu, saboda yan jaridu suna da sukan so su gaskiyar lamari kuma suna da amana, kamar yadda na sani kuma na sha tabbatarwa shine mafi yawan mutane ko da an gaice su da sunan su zo a ilanci littafi, abinda kawai ke zuwa musu shine za su sai littafin kawai da kuɗi, ba za su karanta ba, ba za su ba kowa ya karanta ba, amma ɗan jarida shi labari yake nema, ko takarda ɗan jarida ya gani akan titi ya kan ɗauka ba wai saboda shi ma hukaci ba ne, saboda labari yake so, to tunda akwai labarin da ɗan jarida za su yaɗa ba abin da za su same shi, sai na zaɓi kawai ɗan jarida da su ne abokan amana masu kai saƙo, kamar yadda nace in har ɗan jarida ya kai saɓanin gaskiyar labari to ba a aikin jarida ya koya ba, halinsa ne. Babbar ƙungiyar manyan marubutan tarihi da harsunan Afirka ban gurinta koko abin da take so ta cimma wa shine raya harsunan Afirka ta hanyar rubuta tarihi da rubuce-rubuce, saboda harsunan kawai za a ce akwai su, za a kira sunan harshe, idan ba rubutu a cikin harshen ba yadda za a ga harshen, yana daga cikin abin da ake samun saɓani da ƙalubale na wasu tarihi. Zan ba da kyakkyawan misali akan wani tarihi da ake ta kai komo a kansa a Arewa, shine tarihin Zion Bayaji da ƙasar Hausa. Me yasa ake ta musu a kai? Saboda ba wani littafi da ya shekara 100 wanda duk wanda su yi yau suke cewa ko ba tarihin misali, da a ce sun akwai littafin da ya shekara 100 to littafin ya girni tunanin su kila ba za su musu ba. Idan ya zama tarihin da yake bashi na a rubuce yake nan a baki, shi ne ake kira tarihi, baki ne kawai, kai ma za ka iya gyarawa ka ƙara ka rage, amma a rubuce yake za a ce da a koma kundi. Wannan shi ne yasa muka ga harsunan Afirka ba su da musamman wa'anda suke a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, musamman harshen Hausa da ya riga ya tumbatsa yake shi ne jagora, ya zama ba ya da gata. To babban gatan da za a yi a matsayin na shugaban ƙungiyar wanda muke raya harsunan Afirka ga baki ɗaya, harsunan Afirka sun haura 1000 membobin ƙungiyar mu, kowa muna ta dora masa aikin ya kokarin rubuta tarihin wani wanda ya fito daga cikin al'ummarsa da harshen su, ta yadda yake at least wannan aikin da ya raya harshen. To wannan yasa na karkata a matsayina na mai kishin al'umma ta, mai kishin harshe na, mai kishin harshen Hausa. Harshen Hausa yau yana cikin ɗaya daga cikin harsuna 10 da su ne gaba a duniya. To na ga cewa duk rubuce-rubucen da nake yi ya kamata ya zamanto a cikin harshen Hausa sun fi yawa, saboda idan na koma ina rubutu a Faransanci da Larabci da Turanci wa'inda ina yi, zai zama kamar ina wani aiki ne na bar gida, na bar jaki, na dukan kake wannan shi kuma abin da na fara da ce gwamnati za su yi amfani da ɗan jarida da marubuta kuma ya zama to an mutunta abin da za a rubuta a mutunta abin da ɗan jarida za su yi a kuma yi samar da kitabun tsari to da wannan matsalolin tsaro din za a samu maganin su saboda yawancin matsalolin tsaron suna buƙatar kulawa ne da tattaunawa wanda kuma ba wanda za a sa a gaba ya wannan aikin sai ɗan jarida da taimakon marubuta kamar karanta tarihi irin waɗannan mutane irin su Olusola Abubakar Saraki irin yadda ya taho da rayuwarsa da kuruciya a daidai lokacin da zai bijire bayan ya dawo likitan Ingila ne amma ya zabi ya biyayya ga mutanen arewa wanda yake masu biyayya kololo wanda yake kololo a cikin su ne mai NC amma bai dubi wannan ba sai dubi girman darajar su to wannan ne dalilin da yasa nake cewa karanta tarihin irin waɗannan mutanen idan da za a yi amfani fa da ɗan jarida wanda ɗan jarida za su iya su ga dama su samu wani fili za su dinga karanta wani abu a cikin gidan jaridar su ana sauraro kamar yadda ake karanta irin su shafa labari shuni irin ana karanta littattafai kamar ruwan bagaja idan da za a samu gwamnati ta yarda ɗan jarida su shigo marubuta su shigo za a fita da akalla za a samu maslaha kan al'amarin da ya shafi matsalar tsaro kashi 70 ko kuma zuwa 80 babban abin da yake faruwa yawancin mutane yanzu kamar yadda kuma kamar yanzu kuke sama maki idan mutum ya yi wani abu mai kama da haka zai wanda zai ja hankalin mutane ya kamata ya kira mutane ne wanda su suke jin cewa suna da wani abu to yawancin inda ake samun matsala su mutanen da suke da wani abu kawai su suna da wani abu su kuma mutanen da suke da matsala su kuma suna jin su kuma ba su da wani abu duka mutanen ba su da alaka duka mutanen da suke da wani abu suna jin suna da wani abu mutanen da ba su da wani abu suna jin ba su da wani abu saboda haka mutanen suke da wani abu ba su ci kowa ya zamanto ba shi ba mutanen kuma da ba su da wani abu ba su ci kowa kuma ya rasa komai ba saboda haka a lokaci guda mutanen da suke da wani abu su ne ya kamata su girmama tarihin wasu mutanen da suka gabata to saboda yawancin su riga sun kai inda suka kai halayensu ya sha bamban da nau'in san ba su su yada ba saboda suna yada halin wasu mutanen suka gabata suna kamar suna gaya mutane cewa ga mutane ne wanda ba su ba al'ummar Hausawa da kasar Hausa yawanci ba sa kallon kafafen yada labarai na harshen Hausa a matsayin wani abu amma idan mutum ya tambayi kasar Amurka ko kasar Burtaniya ko kasar Faransa sai samu amsa saboda su sun san me tasirin harshen Hausa suka kafe suke kara kashe kuɗi wurin ganin cewa sun bunƙasa gidajen watsa labarai na wannan harsuna saboda a cikin ayyukan da kuke yi ma wannan kafafen sukan samu sukan fahimci yadda za su tsara kansu sukan fahimci yadda za su gyara kansu sukan fahimci yadda za su bunƙasa kansu sukan fahimci yadda za su ƙara tattalin arzikinsu a cikin labarin da kuke samu daga wannan yanki.